Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya Fara FM, Nomad FM da LOL da niyya da tashar Mutavia Fake akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana shin muni a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko sashenhausa.com. Masararren assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Sarfil Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, bari mu fara da kanun labarai.
Ana ci gaba da zaman dardar a birnin Kakuta na kasar Colombia da ke kan iyaka, yayin da manyan motoci dauke da kayan jin kai jiya Alhamis ke jiran tsallakawa zuwa Venezuela. Sudan na kokarin murkushe zanga-zangar kyamar gwamnati, wanda hakan zai iya lalata kokarin ta take na gyara hulɗar dangantakarta da kasar Amurka. Haka kuma za a ji cewa kasar Rasha na neman kungiyar daular Larabawa da ta sake barin shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya sake shiga cikin kungiyar.
Don mu gani shine yana faida mukaminsu na gwamnati ne, akan bai san me ya girma mukamin ba, yake shiga ko kiran da kasa gaba ke dai kam.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji kaɗan daga cikin martanin tsohon ministan harkokin wajen Najeriya akan kalaman gwamnar Kaduna Nasiru Arrufai.
Abin da ya faru inda muke zama muna cin abinci, mutanen nan sun zo a guje kawai sun bude wuta sun gudu.
Sannan za mu leka a jihar Niger, inda satar jama'a ta zama sana'a inda take ta ta'azzara.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Ana ci gaba da zaman dardar a birnin Kakuta na kasar Colombia da ke kan iyaka, yayin da manyan motoci dauke da kayan jin kai jiya Alhamis ke jiran tsallakawa iyaka zuwa Venezuela. Manyan motocin biyu dauke da abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin kai ke jiran izinin shiga daga shugaban kasa Nicolas Maduro kafin su shiga kasar. Maduro da ya ki amincewa da karbar kayan agajin, inda ya umarci sojoji da su dakatar da shigar da kayan daga tsallaka gada tsakanin Colombia da Venezuela, yana mai cewa babu wani tashin hankali a kasar ta Venezuela. Jami'an tsaron Venezuela sun rufe hanyoyin shiga kasar ta hanyar amfani da wata katuwar container da tankar mai. Masu rajin kare 'yancin bil'adama da 'yan kasar Venezuela sun taru a bakin iyaka, suna kira ga Maduro da ya bari a shigar da kayan agajin. Shugaban yan adawa Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban wucin gadi, shine ya buƙaci kayan agajin, yana mai gargaɗin cewa da yawan 'yan kasar Venezuela za su shiga wani hali idan ba a samu taimakon ƙasa da ƙasa ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wacce ta aika da kayan, ta yi kira ga jami'an tsaron Venezuela da su bari a shigar da kayan ƙasar. Sudan na kokarin murkushe zanga-zanga kyamar gwamnati, wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hulɗar dangantakarta da kasar Amurka, a cewar wasu masu sa ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 19 ga watan Disamba shekarar ta gabata akan rashin aikin yi da ƙara kuɗin burodi da man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su da kuma kashe-kashe. An dai ci gaba da gudanar da zanga-zangar har zuwa jiya Alhamis, yayin da ɗaruruwan mutane suka fita kan titina a babban birnin Khartoum, suna neman a saki wasu 'yan gwagwarmaya da aka tsare, da kuma cewa da ɗaɗɗan shugaban ƙasar Omar al-Bashir ya sauka daga kan mulki, wanda ya ƙi amincewa ya yi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa shugaba al-Bashir yana faɗin wasu kalamai kan masu zanga-zangar a 'yan kwanakin nan. Yana mai cewa yawancin masu zanga-zangar yara ne da suke fuskantar talauci, yayin da ya alƙawarin sakin 'yan jaridar da ke ɗaure. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. duk wanda rashin rage taimakon soji da gwamnatin kasar kamar kan zargin take haƙƙin bil'adama Amurka za ta ci gaba da hada kai da kasar kan tsaro a cewar wasu jami'an Amurka je Alhamis jakadan Amurka Peter Henry Berlin ya tabbatar da cewa Amurka ba za ta dakatar da hadin gwiwa kan tsaro ba da kasar Kamaru kamfanin lancin labaru na Associated Press ya fitar da rahoton sa je Alhamis bayan da ya gana wato ya gana da mai magana da yawun gwamnatin Kamaru Rain Emmanuel Sadi Peter ya ce kikkiawar dangantaka tsakanin Kamaru da Amurka za ta ci gaba ya kara da cewa muna da aniyar ci gaba da ita wannan magana da ya jiya a Yaounde babban birnin Kamaru ya zo ne bayan rahoton da aka fitar ranar Laraba dake cewa gwamnatin Amurka za ta yanke taimakon sojin da take bayo gwamnatin shugaba Paul Biya na kusan dala miliyan 17 Kasar Rasha na neman kungiyar daular Larabawa ta sake barin shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya sake shiga cikin kungiyar a cewa wasu ma'aikatan diplomasiya a yankin. Rasha dai na zumur din tabbatar da sahihancin gwamnatin Assad tana mai fatan yin hakan zai taimaka wajen samar da kuɗin da za a sake gina kasar da yaki ya daidaita da kuma tabbatar da iko ga Assad. Rasha dai ta mayar da hankalinta wajen yada goyen bayan da take yi wa Assad ga kasashe irin su Masar da hadaddiyar daular Larabawa da Iraki da kuma Saudiya tana mai fatan samun hanyar da kungiyar daular Larabawan za ta sake karbar Syria a taron kolin da za ta gudanar a wata mai zuwa a birnin Tunis. Tun bayan wato tun mayar da Syria kungiyar baya daga cikin baya wato batun mayar da Syria kungiyar baya daga cikin ajandar taron kolin da za a gudanar da daular Larabawan za ta gudanar da aka shirya ranar 31 ga watan Maris amma ma'aikatan diplomasiyyar Rasha na ta aikin a bayan fage dan neman sauran kasashen Larabawa su dauki magana zuwa kan teburin tattaunawa A shekarar 2011 ne kasashen Larabawa 22 suka dakatar da Syria a matsayin mamba ta kungiyar domin mayar da martani kan kasar wadda ke danna haƙƙin musulman kasar musamman ma 'yan sunni da yawa daga cikin kasashen Larabawan sun janye jakadunsu daga Damascus. Da ƙarshe matan likita nan ɗan ƙasar Iran da Swedish da aka yanke hukuncin kisa a Iran saboda ya hada kai da wata ƙasa abokiyar gaba ta bayar da cikakken bayani kan yadda rashin lafiyar mijinta ke ƙara tsanani yayin da yake a daure. A wata hira ta wayar tarho da muryar Amurka, Bida Merania ta ce mijinta Ahmed Reza Jalali da ake tsare da shi a gidan yarin birnin Tehran a 'yan kwanakin nan aka yi masa aikin tiyata kan wata cuta da ta shafi hanjin cikinsa kuma yanzu yana fuskantar rage nauyin jikinsa. Jami'an Iran dai sun kama Jalali ƙwararren likita wanda ya dade yana aiki a birnin Stockholm lokacin da ya kai ziyara Iran bayan da jami'ar Tehran ta gayyace shi a shekarar 2016. Kotu dai ta yanke masa hukuncin kisa a watan Oktoba na shekarar 2017 kan hada kai da wata ƙasa abokiyar gaba. Hukuncin da kotun koli ta amince da shi watanni biyu bayan shari'ar, amma hukuncin ya kasance yanzu ana sake duba shi yayin da lauyan da ke kare shi ke kokarin sake ɗaukaka ƙara.
A gaida Sarfil Hashir Gumel, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, za mu fara ne daga Najeriya, inda a jihar Kano wakilin muryar Amurka Mahmudu Kori ya tattauna da tsohon ministan harkokin waje na Najeriya Alhaji Sule Lamido a kan kalaman gwamnan Kaduna Nasiru Al-Rufa'i.
Tsaye ne kawai don a san da shi a kan yana matsayin mukami. Idan baya matsayin gwamna, yi wannan bayanin. Ko aka kasofanteka kan ba za ji shi ba, ko aka kasofanteka ko ai kira don gani shi ne yana faida mukamin su na gwamna ne akan bai san me ya girma mukamin ba yake shiga harkokin irin na kasa gaba ke dika tunda ayyana ga akwai gwamna akwai shi a nan bara akwai shi a ko'ina akwai shi har na jigawa akwai shi amma dai magana shi ne akwai hurumin da yake zaki magana akan na gwamnati akwai hurumin da zaki magana akan maganar siyasa to shi ne akan matsayin hurumin siyasar APC wai san ma ba shi shugabanta ba in ku saboda ka irin lafazi wanda yake na yarinta dan kawo mukami shi ke kana ganin kai ne komai a duniya ba za su ganka ba sai da baka mukamin da ke na biyu da bar ci zabe bayan ci zabe kan kai rufe ba yaji Amerika cewa yana ba mu godiya da mutanen Amerika cewa sun saya ci zabe saboda ka zaben sa a wurinsa ba wani Najeriya bane shi suka saye zabe to saboda ka kaga ashe to wannan bayanai na irin su rufai kai sai kai a kalli haka ba zai ce ba suna cin mutuncin Najeriya suna kunyata mu don ba san hurumin girman Najeriya a waje ba
kenan waɗannan lafaza na shi gwamnatin Kaduna me za su iya haifarwa Najeriya ta fuskar da musu diplomasiya
ba zai wallahi domin sun san cewa Biden nan hurumin dai kenan sun san kuma shi ne shi gwamnati ne a cikin mutane 36 a Najeriya gwamnati yanzu America don wani gwamnati America magana suka ce kaza kaza America ce magana
to tun da ta fuskar siyasa kamar yayin wannan magana tun da kuma dama magana ta sa an alakanta ta da sha'anin zabe da za a yi kana ganin cewa waɗannan lafaza nasa za su shafi yadda za a tafi kar da zabe da ma sakamakon sa
shine in kaso ka gane wato ingancin su ko shi ne zaben da aka yi na wanda Buhari hau da yake mulki yanzu wajen zaben su suka sa farsha waje tura America sun zo kata ya zo su waye sun zo wa lokacin nan misan harkar wajen America ya zo John Kerry ya zo har nan zaka zaka yi ta yayi ne kaza 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 lokacin FBI ina irin wasafi wani mutane ta wace ka kyauta ka kyauta ka kyauta mun gode mun gode kai fada ba saboda haka shi shirkitawa akwai ne wanda yake wato idan baka san meye mulki ba mulki zo wurinka zaka yi ta yin hauka shi me wanda ya hukan garwa yake tsina mutane kana gwamna cewa a jirka duk wanda ke dan jihar nan hakinka ne ka hukai tsinuwa
ka ce lafazan sa ba za su yi wani tasiri ba ga hulɗar diplomasiya ta Najeriya da sauran ƙetare musamman waɗannan ƙungiyoyi da ya ambata da kuma a siyasance to amma kuma hannu guda ga kuma ga martani nan ta ko ina daga ma hukumomin na waje
mu ce maka ai ka ji ko ai bai saki ga ba suna ga Najeriya cewa ku yi hankali a ƙasar ku akwai wanda ke bai san me yake ba ana magana martani ne cewa wannan lafazin fa kawai fitar ga bakin gwamnati ta fira ga mutane Najeriya ba to da gwamnati ba saboda haka abu ne fai fada abu ne kawai na harshen siyasa a siyasance
kana mana magana ne a matsayin kana tsohon ministan Najeriya na harkokin waje ku a matakin PDP ya kuka kalli tasirin wannan magana a siyasance tunda ka ce tana da nasaba da siyasa
to tunda yake siyasa ce gaji ko suna so kada bula ai shine kira kada bula a ci da mali to zai kula shi su zo kai su magani
a to amma kaman ka heji fa yake yi wataƙila ya hango wani abu ne
shine cin ka shine ka ai Allah kai lokacin maga mutuna zai kashe shi kansa tukunna shine sai idan ka cire mukamin office din sa ka je gefe daya ka ce irin fa magana nace ko afanta yake magana ba za ka kalle shi ba tunda akwai tunda yana amfani da girman kujerar sa ne da mukamin sa na office yake wannan magana hakikin
sa da ko karfin yaro shi na garba dan Sulemana mijin Amina baban sa da dan Saude baban sa ne mulki lamba tun ba fariki
a gaida Mahmudu Kwari yanzu kuma sai mu leka jihar Niger Najeriya inda za ku ji cewa matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa da ma ƴan bindiga masu aukuwa jama'a na ƙara ta'azzara a wasu jihohi wakilin murya Amurka Nasiru Basari aiko muna da ƙarin bayani
a Najeriya matsalar satar jama'a da ma ƴan bindiga masu harbin kan mai uwa da wabi na ƙara ta'azzara a wasu ɓangarorin ƙasar a daidai wannan lokaci da babban zaben ƙasar ke kawo jiki kama daga jihar Zamfara da ma ƙananan hukumomin Batsari da Safana da ke jihar Katsina da kuma yankin birnin Gwari a jihar Kaduna da ma nan jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya dubban jama'a ne ke zama cikin wani yanayi na zulumi a sakamakon ta'addancin waɗannan ƴan bindiga Alhaji Ma'aruma Undu na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a yankin karamar hukumar Mariga bayan da aka hallaka ƴan uwansa guda biyu
waɗanda suka mutu yanne na ne guda biyu sannan waɗanda ke asibiti guda babban wanmu ne duka guda kuma kananmu ne abin da ya faru inda muke zama muna cin abinci mutanen nan sun zo a guje kawai sun bude wuta sun gudu
da harbi da bindiga
da bindiga hama amination mun cinta mun ba ƴan sanda sun gani
shugaban karamar hukumar Rafi a jihar Niger dake zaman shugaban kungiyar kananan hukumomin Najeriya ta Algon Alhaji Gambo Tanko ya tabbatar da cewa suna fama da wannan matsala a yankin sa amma suna daukar mataki
a waɗannan ward dina na Kusharki da Kwandogari muna fuskantar rashin tsaro a wurin amma naje na kai kuka na wurin shi His Excellency kuma an kawo man 31 brigade a wurin wanda yake a yanzu nan suna nan za su zauna nan wata uku a wurin nan wanda yake da idan Allah za a yi zaɓe lafiya sakamakon ƙare lafiya.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin fatattakar waɗannan miyagu, kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar ɗan inna ya tabbatar. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya je yakin neman zaɓe a ƙaramar hukumar Rafi mai fama da wannan matsala ga abin da yake cewa.
Rafi an kwana biyu ana fama da matsaloli musamman na masu satar mutane, kuma mu ma muna yaka kokarin mu mu tabbatar cewa an samu tsaro a yawancin ƙauyukan da ke cikin daji, kuma ana kan yi har yanzu za mu ci gaba da wannan kokarin saboda mu ga cewa lalle an samu tsaro a wannan yankin kananan garurukan. Sun yi cikin daji da yawa amma duk da haka za a ci gaba da kokari akai.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Soja wuta baba kunu gwamna ruwan kaya miya allura
a gaida Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda a yau ne za a buga kwallo tsakanin ƙasar Najeriya da jamhuriyar Niger. Ga wakilin murya Amurka Harun Mama Bako da ya aiko mana da wannan rahoto.
A yau ne za a jarraba cewar nan da ake yi Niger da Najeriya duka ɗaya suke, wannan ko albarkacin karo na ƙarshe na zagaye na farko na rukunin A na kofin ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ke wakana a jamhuriyar Niger yanzu haka. A wannan rukunin Najeriya ke kan gaba bayan wasanni biyu da maki hudu, sai jamhuriyar Niger da Afirka ta Kudu da ke da maki biyu kowannen su, yayin da Burundi ke kutal da maki ɗaya kawai. Za a rabon gari tsakanin tarayyar Najeriya da jamhuriyar Niger a babban birnin Yamai, yayin da Afirka ta Kudu za ta raba ɗiyan danya da ƙasar Burundi a Maradi. Duk a lokaci guda za a karar guda biyu domin hana wata ƙungiya ta ƙin wasa tsakani da Allah don ta kai zagaye na gaba, ko ta sa wata ƙungiyar da ke rukunin ta kai ga matsayi na gaba. Menene ra'ayoyin 'yan jamhuriyar Niger game da wannan karon battle a yau tsakanin Niger da Najeriya?
Ni na shetu abu wannan balar da za a yi tsakanin Nigeria, muna roƙon Allah ya ba mu sa'a mu ci su ko da 0 na ko 0 na Allah su aka san ita wasa mace mai ciki ta sai ba sa ran za ta haihuwa ba, san haute ran sannan za a gani duk wanda cewa gata koi ga dai kyali koi ba ma faɗo gaba bisa gare su.
Yanzu wasa tsakanin Niger da Najeriya mu dai sai dai neman sa'a, don mun san in ba rabo dai mun ka samu ba dai mun san ba wani wuri za mu taya ba.
Su ma 'yan Najeriyar da ke shigowa jamhuriyar Niger kulliyomin sun bayyana muna nasu ra'ayoyin game da wannan gogawar tsakanin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya ta kwallon kafa a yau a birnin Yamai ta nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20.
Ziyara sunana, muna fatar Allah ya sa a yi lafiya kuma a zama lafiya, Allah ya sa su wace kuma lafiya a yi ta lafiya tsakanin Najeriya da Niger.
A rukunin B kasar Senegal har ta kai ga matsayi na gaba bayan ta zoje kasar Ghana a ranar jiya da ci biyu da nema, abinda yasa take da maki 6. A wannan rukunin kasar Mali da Ghana na matsayi na biyu da maki 3 kowannen su, yayin da kasar Burkina Faso za ta koma gida gabanin ma ta yi wasanta na ƙarshe wanda za ta buga da kasar Senegal. A wannan rukunin Mali za ta goga da kasar Ghana a wasan ƙarshe. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako daga jamhuriyar Niger. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, duniyar Amurka daga Muhammadu Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Talata da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki ga Amurkawa a zauren majalisar dokokin ƙasar, inda ya taɓo bututuwa da dama. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai dubi ne kan ko akwai wani darasi da ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga wannan jawabi da shugaba Trump ya gabatar. Sunana Mahmud Lalo. Kafin mu je ga batun darasin da kasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga wannan jawabi, kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin. Yayin da ake ci gaba da mai da martani kan jawabin da shugaban na Amurka ya gabatar kan halin da ƙasa ke ciki, masu tsokaci a fannin siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta. A lokacin jawabin nasa, shugaba Trump ya yi wannan kira ga 'yan majalisar dokokin.
Now, Republicans and Democrats must join forces again.
Yace akwai bukatar 'yan Republican da 'yan Democrat su sake haɗa ƙarfi da ƙarfi domin tunkara wannan matsala ta gaggawa da ta tunkare mu. Majalisar dokoki na da kwanaki 10 ta amince da ƙudurin dokar da zai samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati domin mu kare ƙasarmu. To, dangane da wannan kalamai na Trump, na tambayi Farfesa Yusuf Alasan, wanda malamin jami'a ne a jihar Missouri da ke nan Amurka, yadda ya kalli wannan furuci, wanda wasu ke ganin barazana ce ta sake rufa ma'aikatan gwamnati.
To, wannan kamar yadda muka tattauna da kai wancan har ila yau fata yake, amma ni abin da nake hanguwa, misali ka ga malamin makaranta ne, yanzu ka ga idan muka yi azuzuwanmu da muke koyarwa an daina amfani da chalk, misali smart board nake magana, na tabbatar za ka iya tunawa a kwalejoji da universitocin kasar nan wa yake zancen chalk, an wuce wannan lokaci sai zancen smart board. To, saboda haka in ka duba ƴan Democrat abinda suke magana suna zancen smart technology, wanda yake ba lallai za ka yi amfani da garu wanda yake zai kare wata hanya ko abin nan ba,
wato zamanto fasaha ce ta zamani
wanda yake nowa da ake shigo da bayoyi da sauransu wanda aka nuna. Kaga wannan yanzu wannan garu akwai wani garu ne zai iya kare wannan misali. Yanzu misali na aji kowane bangare zan ke zuwa tsaya idan na abubuwan da nake so nuna wa yara ko ɗalibai, ba sai na je na tsaya gaban Allah ina dau alli ina rubutu ba, an wuce wannan zamanin misali, ka gani? To, saboda haka wannan wani abu ne yanzu da yake furici da yake fata zai samu, wanda kuna ganin zai ci gaba da gwagwagwa da su ƴan Democrat da kuma ƙasar nan gaba ɗaya. An ka duba ƙasar nan kamar kashi 53 ne ko da 7 sun nuna cewa ba sa sha'awar wannan garu. Wannan garu da yake faɗa, you know, ba wani abu da zai ƙara wa ƙasar nan in banda kawai za a kashe kuɗi na ba gaira ba dalili. Ni a yadda na hango al'amura kuma yadda nake kallon al'amarin.
Gaba ɗaya a wannan jawabi akwai wani abu da ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koyon darasi a kai kuwa?
Eto, akwai. Kafin a yi wannan abin nan, in ka duba an yi gwagwagwa tsakanin shi shugaba Trump da kuma ita speaker Nancy Pelosi, wanda ta nuna masa cewa in bai buɗe gwamnati ragowar ɓangaren gwamnati da ya rufe ba, ba za ta ba shi dama wanda ya zo ya yi a yau ya yi wa mutanen ƙasar nan magana da duniya gaba ɗaya ba. Ba za ta ba shi dama ya zo ba. Da ƙarshe da ya gaba sarki sai Allah, ai ka gaba da boli ya yi hau. Wannan yana nuna mana cewa ba ma wai a ƙasar nan ba, kuma ƙasashen Turai ba, har ƙasashen Afirka ya kamata su yi koyi da shi, su ga cewa wato idan suka kalli demokradiyya a Amerika, wato misalin kamar wato ƙarfin mulki irin na speaker na House of Representatives, wato ba ƙaramin wato ofishi ne mai daraja kuma mai ƙarfi ba a yanayi na demokradiyya irin na ƙasar nan ko kuma na duniya ba. Wato kaga ai ya nuna mana cewa wannan ofishin na ita speaker kaga ta sawa shugaban ƙasar nan linzami, wanda kuma wannan linzamin ya yi inda bai ji ba da ba zai yi abinda take ita speaker ta sa shi ba, wanda shine ya bude gwamnati, tashi yanzu ya zo ya yi abinda yake son ya yi. Wannan jawabi da ko ya dauka wato kamar yadda Bature ke cewa ko guaranteed zai iya zuwa ya yi abinda ya ga dama, sun nuna masa tace a'a in ba kai kaza ba ba za mu maka kaza ba. To, kaga wannan yana nuna mana wato shugabannin Afirka ya kamata su tattali su fahimci wato matsayin ofisoshinsu, ko da yadda you know shugabannin kasashe mu na irin na Afirka kamar na Najeriya, yanzu shugaban Muhammadu Buhari ya ce zai kaza, speaker na hausa ce masa shugaban kasa sai a matsayin na ne you know speaker na wannan babban ɗaki, muna ganin cewa sai an yi kaza wanda dama shi ya fi dacewa da kasar nan kafin ai kaza. To, kaga wannan wani abu ne wanda zai sa shugaban kasa ya taka burki, ba ce ai ni ne shugaban kasa kai waye kai kai ai kawai speaker ne na house ba. To, kaga wannan yana nuna mana ko cewa ya kamata mutane su fahimci cewa matsayin kowa daban, kuma a demokradiya irin ta America kowa ya san wato a matsayi a takaice wani matsayi wanda yake no in yaje dole taka birki kuma dole ya girmama wannan matsayi na dan uwansa ko kuma wanda yake nan wanda yake kamar tsakanin shugaban kasa da kuma ita Speaker of the House.
Professor Yusuf Alhassan kenan malamin jami'a a jihar Missouri da kenan Amurka. Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma mun ji ko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu da Julie Lagos Gresham da ta hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogo mu anan yana cewa karfe 10:25 wato karfe 4:25 a jamhuriyar Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote kasuwa daga jihar Yobe inda ta ce salam VOA Hausa. Tabbas yunkurin jam'iyyar PDP da ke Nigeria na kaucewa yarjejeniyar saka hannu wajen gudanar da zaɓe. Wannan san ba daidai ba ne, kuma ya kamata ku sani ba a karɓar mulki da ƙarfi. Don haka mu talakawan Nigeria mun shirya tsab don sake zaɓen shugaba Buhari a karo na biyu. Lokaci kawai muke jira, daga ƙarshe muna addu'a Allah ya mana katangan ƙarfe daga wurinku. Sai kuma saƙonmu na gaba daga Sade Sa'idu Daura, ita kuma ta ce salam VOA Hausa. Janye yajin aiki da malaman jam'iyyoyi suka yi a daidai wannan lokaci, wannan abin farin ciki ne ganin irin illar da yajin aiki yake yi wa karatun ƴaƴan talakawa, da mafi yawancinsu su ne a jam'iyyoyi ba ƴaƴan masu mulki ba. Ga kuma saƙo daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Chole tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare a jihar Bauchi, su kuma suka ce salam VOA Hausa. Muna jinjina wa kungiyar malaman jam'iyyoyi ta ƙasa a Nigeria a bisa janye yajin aiki na watanni uku. Ta fatan gwamnati za ta dinga biyan hakkokinsu a kan lokaci. Ga kuma saƙon Husaini Abba Dambam, ɗan kishin ƙasar mazaunin ƙaramar hukumar Dambar a jihar Bauchi. Shi kuma ya ce VOA Hausa, dunƙulewar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasashen Niger da Nigeria, wato EFCC da kuma Halsiya suka yi domin sabon salon yaƙi da cin hanci a faɗin ƙasashen biyu, ba shakka abin a yaba ne, kuma muna fatan kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Saƙonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Abubakar Kawo, shi kuma ya ce to hakika wannan dakatarwa da yajin aiki da kungiyar malaman jam'iyyoyin ƙasarmu Najeriya ASUU suka yi hakan ya yi daidai, kuma abu ne mai kyau. Sai dai kuma muna fatan gwamnati da su kansu malaman na jam'iyyoyi za su kiyaye saka san rai don san zuciya a cikin wannan al'amarin, ganin yadda hakan kai tsaye ke shafar karatun ɗalibai ƴaƴan talakawa.
A gaida Hadiza Kiyar, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaice, ana ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin Kakuta na ƙasar Colombia da ke kan iyaka, yayin da manyan motoci ɗauke da kayan jin ƙai jiya Alhamis ke jiran tsallaka iyaka zuwa Venezuela. Manyan motoci biyu ɗauke da kayan abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin ƙai ke jiran izini daga shugaban ƙasa Nicolas Maduro kafin su shiga ƙasar. Sudan na kokarin murƙushe zanga-zangar kyamar gwamnati, wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hulɗar dangantaka tsakanin ƙasar da Amurka, a cewar wasu masu sa ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 19 ga watan Disamba shekarar ta gabata a kan rashin kayan wato aikin yi da ƙara kuɗin burodi da suka yi da man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su da kuma kashe-kashe.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarshe ƙarfe 9:30 na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Teddy da ya haɗa shirin da bada umarni, sai injin namu Shan ne na ku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe, shirin matasa.